Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 22 ga watan Janairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu ku ji abinda masana shari'a suke cewa dangane da hukuncin da wata kotun daukar kara ta yanke a jihar Kano kan waɗanda ake zargi sun yi kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar. Haka kuma za ku ji cewa masu ruwa da zaki a fannin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana farin cikinsu na komawa Amurka cikin hukumar lafiya ta duniya WHO. Kamar kowace ranar Juma'a, muna kuma tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. 'Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzura tarzoman da aka yi a ranar 6 ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa. Suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar dokoki su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorinsa sanatocin Republican a wani kira jiya Alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba Trump damar shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Ɗan majalisar dattawan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokaci a tsakiyar watan Fabrairu. Ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisa ya faru da sauri, kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu, wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi. Mai magana da yawun China Hua Qingyang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing, ta ƙara da cewa na imanin cewa tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu ka ƙarfafar dangantakar Amurka da China na iya rinjayar masu muguwar manufa. Ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa. Da alama tana shata hanya ne don farfaɗo da dangantakar Amurka da China da gwamnatin Trump ta wargaza. Duk da haka, 'yan mintoci kaɗan bayan an rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya Alhamis. Yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban ƙasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus, wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 24.6 daga cikin fiye da miliyan 97 a duniya. Ɗaya daga cikin dokokin da Biden za ta samar da ƙarin sirinji, wanda masana har haɗa magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin na allura daga cikin kwalba. Wata dokar kuma ta Biden ya ba da umarnin sanya takunkumin rufe fuska da hanci cikin motocin jigila da jiragen ƙasa da kuma filayen jirgin sama da ma cikin jiragen sama. An bayyana cewa sanya takunkumin rufe fuska da hanci abu ne mai sauki, amma kuma ingantaccen hanya rage yaduwar cutar. Har ila yau a rana ta farko ta Biden a ofis, babban masanin cututtukan ƙasar ya ce Amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin COVID-19 don tallafa wa ƙasashen matalauta. Nan take, shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wani ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta taƙaita iskar gas mai sauya yanayi. Bayan kwashe shekaru 4, gwamnatin tarayya ba ta damu da batun ba. Dokar ta buƙaci dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don tunkarar matsalar sauyin yanayi. Daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na Keystone aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatocin ukun da suka gabata.
Gaida Hajiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen kula da kotuna da alkalai na jihar Kano ya yi karin haske game da hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta yanke a jihar Kano kan waɗanda ake zargi sun yi kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar, Umar Faruku Bashir da kuma Yahya Sharif Aminu, inda a hannu guda kuma tuni masana shari'a suka fara bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi a jiya Alhamis. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Barka Bashir ta aiko mana daga Kano.
A jiya ne kotun ɗaukar ƙara ta ɗage ƙarar wasu matasa guda biyu 'yan jihar Kano, inda ake tuhumar su da batanci ga addinin Musulunci. Ɗaya daga cikin masu laifin, Umar Faruk Bashir, wanda aka yanke masa shekaru 10 a gidan yari, ya sami iskar 'yanci yayin da Yahya Sharif Aminu, wanda kotu ta yanke masa hukuncin kisa, kotu ta ɗage ƙarar domin ba shi damar ɗaukar lawyer da zai kare shi kamar yadda kundin tsarin doka ta bayar. Akan wannan batu ne muka samu tattaunawa da kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, wanda ya ce tun da farko an yi kure tun daga alkalin da ya yi hukunci na farko da na biyu. Kowannen su ya yi hukunci ne bisa kundin tsarin ƙasa. Ya ce za a iya cewa tun farko an yi kure wajen fara sauraron ƙarar, inda ba a baiwa mai laifi ɗaukar lawyer da zai kare shi ba.
Tsarin shari'a an yi kure. Wato shi ko kure ana iya gyara shi, kuma idan har a matakin shi yasa aka yi matakalar shari'a din matakala har zuwa kotun ƙarshe. Wannan kotu ce matakin farko ta bada wancan hukunci, inda wannan kotu ta ɗaukaka ƙara tana sama da shi, kuma su kuma da suka sake bibiyar ita wannan shari'a, tunda dama ba sake ta suka yi ba, suka sake bibiyar ta, suka duba ta, suka duba na tsanaki, sai suka gano cewa akwai kuskure, duk da cewa ya amsa da bakinsa, amma bisa ga dokoki da muke amfani da su akwai kuskure a ciki, wanda ko a shari'a irin ta Musulunci wato dole ne wanda ake tuhumarsa da laifi, musamman ma laifi irin na wanda ya kai ga za a tsayar da haddi a kai, to akan bashi dama, duk wata dama da za a bashi har sai an sarayyatar da wannan dama ko kuma an kore ta.
Wani lawyer mai zaman kansa a barista, Umar Fari, ya yi bayanin ma'anar sake sauraron ƙarar da kotu ta bada damar a yi, inda yake cewa tun farko kafin a yanke irin wannan hukunci ya dace a baiwa mai laifi lawyer daga bangaren gwamnati, wanda sabanin haka ne ya wakana.
Wato shi hukunci na wanda ake wa hukunci na farko din nan, rashin samun lawyer da zai kare shi, wannan ya kawo babban kotu ta ce a je a sake wannan shari'a. Amma wannan ba yana nufin cewa wai a je a sake shi ba, yana nuna cewa dai an yi shari'ar nan ba a bisa yadda tsarin mulkin ƙasa ya umarni a yi shari'a irin wannan ba, mai nauyi lalle ne a samu lawyer. Galibi abin da ke faruwa a Kano shine lauyoyi na gwamnati su suke gabatar da su, to amma wannan shari'a aka kyale yan sanda su suka gabatar da su, su kuma ba su san cewa akwai abubuwa da an kai irin waɗannan ba.
Ita kuwa barista Amina cewa ta yi, duk da cewar kundin tsari ta bada damar amfani da hukuncin shari'a ta Musulunci, kundin tsarin ta bada damar dokar ƙasa tana da tasiri a dukkanin shari'a da ke wakana a faɗin ƙasar, inda mai laifi na farko kotu ta ce shekarunsa ya yi ƙaranci yayin da aka ɗage na Yahya Sharif Aminu.
Akwai wasu ƙa'idoji da shari'a ta sa wanda ba su ne tunanin mutane ba, kuma ba su ne hangen mutane ba, amma wa'annan sharuɗan haka shari'a ta sa haka suke a shimfiɗe, kuma mutum zai ji idan abin bai yi daidai da yanda tunaninsa ko hankalinsa yake ba, zai ji ba ya ji ba.
Ta ƙara da cewa kamar yadda dokar ƙasa ta ce dole za a dawo a bi ƙa'idojin ɗaukar lawyer da ba shi dama wajen sake sauraron shari'a. Koda yake ta ce shari'ar Musulunci tana da hurumin shiga dukkanin shari'a domin taka rawar da ta dace, kamar yadda dokar ƙasa ma ta baiwa sauran kotuna hurumi na zartas da hukunci. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir da wannan rahoton. Masu ruwa da tsaki a shanin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu bayan da shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya saka hannu akan takaddar mayar da ƙasar ta Amurka a sahun ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya WHO. A cewar su, matakin zai taimaka wa duniya wajen inganta lafiyar jama'a, musamman a wannan lokaci na yaki da annobar coronavirus. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulaiman Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
kimanin miliyan 400 na dala ne kasar Amurka ke sakarwa hukumar lafiya ta duniya a kowace shekara, wato kashi 15 daga cikin 100 na kudaden gudanarwar ta. To amma shugaba Donald Trump a bara ya dauki matakin ficewar kasar daga sahun mambobin hukumar ta WHO ko OMS, saboda a cewar sa tana nuna sanyin hali wajen tunkarar annobar corona. To sai dai sa'o'i kadan bayan da ya karbi madahun iko, shugaban kasar Amurka mai ci Joe Biden ya dauki matakin soke yunkurin na Donald Trump, wanda ke nufin sake mayar da kasar a matsayinta na mamban wannan hukuma. A cewar shugaban kungiyar Senfamed ta kwararren likitocin Nijar Dr. Ila Alasan, komawar kasar Amurka cikin hukumar lafiya alheri ne ga kasashen duniya baki daya.
Kasar Amurka ita ce kasashe ta shi kowace kasa ta duniya taimako bisa kan wannan kungiya. Yanzu lallai kungiya ta samu antuka kudaden shiga domin yin aikin ta nan da can. Don ko wannan abu ne wanda kamata ai alfarji murna da shi.
Ra'ayoyi sun zo daya a wajen masanan sha'anin kiwon lafiya a game da matakin na sabuwar gwamnatin ta Amurka. Malam Ibro Kane shine sakataren kungiyar likitoci ta Jesus.
Wannan abu da Joe Biden ya yi abu ne wanda mu a wajen mu mun karbe shi da hannu biyu, kuma abu ne mai alfahari saboda babban kasa kamar Amurka in ya kasance ba ta son ta tallafa ma ko ta kawo tallafi bisa ga 'yan ƙananan ƙasashe ko ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Trump a ganin da muka yi in ba ma ciwon da ya ba bai ma yarda da corona ciwo ba ne. In ka diba duka hakan fewar da aka yi, yawanci lokacin da zai sa wannan takunkumi bai da yawa sai bayan ya yi ciwon ne ya kaddara abu.
Lura da yadda matakin ficewar Amurka ya gurguntar da ayyukan hukumar lafiya ta duniya a tsawon watanni da dama, yasa a yau ake ganin komawar ta tamkar wani matakin nasara a yaki da annobar coronavirus.
Amurka kasa ce ta haiko ce kasa a duniya tattalin arziki, kuma ta haiko ce kasa na ururi da gwaje-gwaje da sauransu yin magani shi kan shi da kirkiro kama wannan abu da ake cewa na vaccination. Allura wannan tare kai ta kasa Amurka ita ce ta yi kowace samun shiga a duniya. Ka gani kenan ita kanta kungiya duniya ta lahiya Amurka da ta bada kudi ta ce gashi nan a January a sai daga can ne za su za a zayin order.
Da matan a washe garin bikin rantsar da Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris a matsayin shugabannin kasar Amurka, masu bindigigin siyasar duniya ke cewa akwai yiwuwar sabuwar gwamnatin ta soke dukkan matakan da Donald Trump ya dauka ba tare da wasu hujjoji masu gamsarwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musabiya ya bawa al'umman bangaren Ingilishin kasar ta Kamaru gudunmawar kudade sama da miliyan 600 da mukatar musu da hankalinsu kana tallafin da shugaban ya mikawa al'umman wannan bangare ya basu ne domin yadda suka rasa mahallinsu da kuma ƴan uwansu kana. Yanzu dai ƴan adawan kasar ta Kamaru suna sukan gwamnatin shugaba Biya na yadda ta yi kokari na mikawa waɗannan al'umma wannan tallafin. Alhaji Ali Danash dan jam'iyyar RZF ne da ɗan adawan kasar jamhuriyar Kamaru kuma wanda suka fi karbuwa a bangaren na masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, anda ya ce wannan taimakon ba ta da wata tushe wallantana a makama.
Alhaji Ali Danash, a matsayinka na wanda yake hasashe kan matsalolin kasar jamhuriyar Kamaru, musamman kan wannan kuɗaɗen da shugaba Kurbiya ya ba da su gudunmawa ga waɗanda rikicin bangaren Ingilishi nan ya ritsa da su sama da sefa miliyan 600, ya ake ganin wannan gudunmawa da shugaba ya
ato wannan gudunmawa da shi mu ce mun ɗauke shi kamar ne yadda suka faɗa suka ce gudunmawa ne. To amma muna daga cikin masu tambayan kanmu cewa wato farko tukuna ta yana makuɗi ya fito domin dai a sanin mukam da fisaki biyu ba da aka tabbatar da doka tsarin tafiyar da kuɗi tattalin arzikin din Kamaru na shekara guda ba a saka wannan al'amarin a ciki ba. Tukwa ganin farko kenan. Na biyu kuma tun daɗe muna ce musu lalle ko waɗannan mutanen a kira su a yi magana da su a tattauna da su a san me yi ma'alumi suke tafiye da shi kamar a magance abin ba a taɓa kiransu ba a kan me ko a kira su ba aka ce ba san su ba. to kaga nan uku kenan je cika da cewa wadanda ba ku shi ne ba za ku tura mu kudi to kaga abin tambaya ne shi a ce shi kam shugaban kasa Paul Biya nan kam me tura ne shi ne shi kam ya san wadanda yake tura kudi ko ko shi ne yake ma bayan yan tawaye domin ku ce ba ku san su ba wadanda aka kashe su amma ba ku san su ba kwanan nan aka kashe yara sama da goma shafi a ɗan babbo a kumba aka zo boya aka tube yara matasa aka tube su kafin yara aka fatattake su don mun gani shi shugaban kasar nan bai fito ba bai ce musu ma alejikanku ba bai ba mu iyayen haƙuri ba bai ce kahala ba bayan sati biyu aka ji wata tsohuwar yar shi mai shekara 103 ta mutu mun ga ya fito yana dingishi wajeje ya binne yar shi
Alhaji Sabiu Yunuwa ɗaya daga cikin masu ba da shawara ta ɓangaren kumar ba da agajin gaggawa na ƙasar ta Kamaru.
Alhaji Sabiu Yunuwa matsayinka na mai ba da shawara a ɓangaren agajin gaggawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru. Shin me za ka faɗa kan wani taimako da shugaba bai yi ga mutanen ɓangaren da suke amfani da harshen Ingilishi?
Bayan salama Muhammad Awal Garba madalla da wannan tambaya kasa a gaskiya shugaba Biya ya taimaka ba yadda muke tunawa ba kuma ka gani mutum ne wato wanda ba za mu iya kwatanta irin taimakon da ya ba to a takaice dai zan iya cewa wannan sumi ne a shashin wato Ingilishi kuma ma ba zai tsaya nan ba ina ga wato za a je kamar har ta arewa mai nisa duka haka abinda zan gaya dai mutanen shashin Ingilishi da kuma jama'an Kamaru gaba daya su haɗu wato su mai da hankali kuma a haduwa gina kasa taimaka kasa baki daya shi shugaba Biya shi kadai ba zai iya rike kasa ba zai iya taimaka ba sai da goyon bayan jama'a baki daya kamar yadda wato su mutanen Ingilishi suka kwantar da kayan baya suka wato yi mu baya a bisa al'amuran gwamnati na kasa kaga komai ya soma tafiya irin yadda ake so ba kaman da ba kaga ajiya dai kasan ya gagara tafiya amma kuma cikin ikon Allah da yake sun kwantar da hankalin su sun mayar da tunanin su sun kuma ji abinda gwamnati ta ce kiran da gwamnati ta yi musu ka gani wato ana yi musu abinda ya dace kuma arewa mai nisa ma muna tabbatar da cewa gwamnati ba ta manta su ba babu makawa za ta kuma wato tabo su suma cikin kwana biyu Allah so ya yarda har a gama da bangaren Ingilishi
to ya kake ganin wata bangaren gabashin kasar jamhuriyar Kamaru anda ake fama da takaddama na yan tawayen kasar jamhuriyar Afrika ta tsakiya
to wannan ba wani matsala bane saboda su ma yan tawayen na jamhuriyar kasar Afrika ta tsakiya akwai wani sako da suka yi ta karshe sun nuna cewa ba su da matsala da Kamaru kuma ba su so wato Kamaru ma ta shiga cikin matsalan kuma amma da wani abu da yake tsakanin su da Kamaru sun janye to sakamakon haka ina tabbatar da cewa dai tsaro nana a Kamaru kuma wato ba za su samu shiga yadda suke so ba saboda gaskiya ina ga to ko da ma matsalan ya soma amma yadda tsaro amma yadda hankali na tsaro wannan shashin sakamakon haka ina ga mataki mai karfi ya dauku a gwamnati ta dauki matakai masu karfi akan wannan ba za su samu nasara yadda suke so ba amma suna da wani manufa
Malaji yaya shi kuma mazauni ne a bangaren arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda aka jima ana attabu da maharan Boko Haram ya ce wannan taimakon da shugaba Biya yake faruwa sukan yan wannan bangare na arewacin kasar Kamaru ba sa gani a kasa ga abin da ya ce
to wato gaskiya alal hakika abun bakin ciki ne mamma Algarba idan ka duba halin da arewacin kasar Kamaru take ciki tun shekara ta 2009 zuwa yau matsalolin Boko Haram da ake fuskanta ka dauka tun daga kasar Garowa har zuwa Marwa har zuwa Chad wannan doguwar iyaka ne da Najeriya ka duba kuma iyakan kusuri da kasar Chad misali wato duka bodoji a rufe mutane suna cikin wahala ka duba hanyar Marwa zuwa kusuri kilomita 245 distance san kilometer wato 246 kenan wato babu hanya gaba ɗaya babu hanya kilomita 5 a wannan gurin ka duba hanyar kusuri protocol wato a takaice dai mutane suna cikin wahala game da matsalolin Boko Haram jam'iyyar shugaban kasa RDP sai duk lokacin da aka yi zabe da arewa suke takama kuma bana da ya kamfen kasar Marwa kadai ya tafi duk kasan Kamaru bai tafi ko ina ba sai Marwa saboda menene ya san su suke zaben sa ya san kuma anan yake ci amma abun bakin ciki sai gashi wai yan ambazoni da suka tashi yau shekara 4-5 wato ya dauki biliyoyin kudi ya tallafa musu domin menene saboda su sun ce suna son kasa suna so su raba kasa ne suna so su dauki tasu kasar ne shi yasa tsoron nan wato ya saka wato ya ainihin wato ya ba su wannan kudin. Gaskiya ni wannan tsarin bai mani ba, wannan zai sa wani bangare ma su balle su don saboda su ma a ba su kudi ko kuma su tada bore wato don su ma saboda ake za a ba su kudi, domin gaskiya wannan abun siyasa ne. Kuma ni ba na ma gani laifin Fulbiya kadai, wato laifin su ainihin dattawan arewa wanda suke a majalisun guda biyu na kasar Kamaru ko kuma makaraban shugaban kasa, akwai su da yawa manya-manyan yan arewa sai manyan riguna da manyan gari-gari a majalisu, amma ba abun da wato suka dina nama al'umman su, ba abun da suka kai ma al'umman su. A gaskiya abun bakin ciki ne, gaskiya ba abun ayaba bane gaskiya. Saboda haka ya kamata a ce a tallafa ma yan arewa, domin suna cikin bakin ciki, suna cikin tashin hankali, suna cikin matsi na tattalin arziki na rayuwa da abubuwa, ya kamata a ce a tallafa musu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Kasar Kamaru ta amshi bakuncin kasashen nahiyar Afirka waɗanda suke buga tamola a kasashen na nahiyar Afirka. Sai dai na yi kishigis da ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Nijar, Musta Barma Rabiu, wanda ya yi mini ƙarin haske kan yadda zai ci ‘yan wasansa wanda suka fito daga kaccen kasar ta jamhuriyar Nijar domin gudanar da wasa na tamola a kasar Kamaru.
Tabbas mun zo ziyara ta gani da ido, sanin mu ne cewa da wannan kwamfuta ta fara kamun ma ta fara ya club ɗin na ƙasa ya zo nan ne kusan ma in ce sati guda kamun a fara. Sannan dangance da haka ne muka ga ya cancanta ya kamata mu tabbatar da cikin irin halin da suke da irin cikin ma'aikatashin da suke yi, sannan kuma mu kawo musu saƙo na shugabanni na ƙasa baki ɗaya da dukkan ƙasa, kuma mu ƙara musu ƙarfin gwiwa cewa mun zo mu tabbatar da cewa asincin mu da ci. Muna mu cikakkiya ce, kuma mu ita ta ƙara mu ƙarin gwiwar ma har ya samu ka zo nan ya gani irin yadda suka fara ba da kwazo. Kenan maganar murna ma ya wuce ai magana, mun wuce haka. Kenan ƙarfin gwiwar da muka zo mu ba su na musamman balan da kullum za su buga na gobe. Ta dan ita ce ma za ta ƙara tabbatar da zaman su cikin wannan kwamfanar da ke hannu. Kenan shi ya sa muka ga ya cancanta mu zo mu kawo musu goyon baya, ya cancanta mu zo mu tabbatar da cikin abin da suke, kuma ya cancanta mu zo mu ƙara godiya ga masu horar da su da ke nan tare da su, da kuma wasu ƴan ƙasa wanda ma cikin aljihun su suka musamman suka taho don su goya musu baya. Kan su ma mun zo mu ce musu mun gode, kuma mun zo mu tabbatar musu da irin goyon bayan da shugabanni na ƙasar Nijar ke ba da haka wannan.
Na kuma tattauna da waɗansu zarata ƴan wasan ƙwallon ƙafa na kulob ɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, su ma ga abin da suka labarta mini.
Eh, to gaskiya muna matukar farin ciki da girma minista ya zo ya kara mu kuzari, ganin shi ya kara mu kuzari da dalilin da yake tarta ba za mu ci wasa wannan. Mun yi kokarin mu, Allah da yake tarta mu, har Allah ya sani. Insha Allah zamu yaki cin shi.
Bakin kokarin mu,
bakin kokarin mu. Gaskiya ne abin da ya faɗa haka ne, zamu insha Allah.
Minista girma zuwa shilayya muna farin ciki da zuwar da yi. Yanzu fatan da muke kuma zuwar da yi shine muke so, muna so mu kuma yadda ya zo ba mu kuraji ya zo da mu mutanen shi suka tarbo shi kuma suka zo tare sun zo kamar su kara mana ƙarin shi ƙarin ruwa na farin ciki na jin daɗi, kamar muna jin daɗi bisa wannan da ya zo. Kuma insha Allah muna sha mai hawan shi insha Allah. Allah ya rabu. Eh, kasan mu kun gurin muna so kasan mu, muna so da mutanen mu, muna so kodoshi mu samu musu farin ciki. Allah ya rabu. Kuma insha Allah da ikon Allah kasan komai Allah ne.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. 'Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tanzara tarzoman da aka yi a ranar 6 ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa. Suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar dokoki su ci gaba. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden a jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu. Wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa-kafa da shi. Mai magana da yawun China Hua Qingyang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya Alhamis, yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban ƙasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a Amurka fiye da kowane wuri a duniya. Nan take shugaban Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Daga cikin tadadin dokar akwai soke aikin bututun mai na Keystone, aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatocin ukun da suka gabata.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta tayar ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.